This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da safiyar wannan rana ta Alhamis. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a daidai wannan lokaci na safiyar yau 21 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Maryam da kanin labarai.
To Aisha, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa kasar Saudiya a jiya Laraba, wuri na farko da ya yada zango a yankin gabas ta tsakiya a wani kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da Hamas. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a jiya Laraba ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu biyar a Kharkiv, a cewar hukumomin yankin. Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa tana kwashe ƙarin Amurkawa daga Haiti a daidai lokacin da ƙasar da ke yankin Karibiya mai fama da talauci ke fuskantar tashin hankali.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, yayin da sojojin Najeriya suka bazama neman makisan sojojin nan su 17 da aka kashe a jihar Delta, za a ji cewa
tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Abdulsalamu Abubakar ya yi Allah wadai da kisan gillar da aka yi ma wasu sojojin Najeriya 17 a jihar Delta da ke kudancin kasar.
Sannan bayan ayyana wasu mutum 15 da gwamnatin Najeriya ta yi da hannu a al'amuran 'yan ta'adda, Diyar Tukur Mamu, mawallafin Desert Herald kuma ɗaya daga cikin waɗannan mutane, ta ce
sai dai idan kuskure ne taimako, idan taimako kuskure ne to shine kuskuren da za a ce yayi, amma gaskiya bai yi laifi ba. A yanda mu muka san shi, abinda ma ba ma shi ya shafa ba, wani ya shafa shine sai ya ga abin da yayi, ya samu ya ga mutum ya fita daga halin da yake ciki.
Kamar kullun a rana irin ta yau, Grace Alheri Abdu tana nan tafi da shirin Domin Iyali, kuma a wannan makon shirin yayi nazari ne akan matsalar sace mutane da yake neman sake dawowa ga dangadan a arewacin Najeriya. Albarkacin watan Ramadana kuma, yau za a saurari sakon Malam Bashir Dahiru Bauchi. To amma dai yanzu, Maryam za ta fara da karantun wani labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa kasar Saudiya a jiya Laraba, wuri na farko da ya yada zango a yankin gabas ta tsakiya a wani kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Ya kuma ce zai isa Isra'ila gobe Juma'a domin ganawa da jami'ai a can. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa yayin da Blinken ke Isra'ila, zai tattauna akan batun tabbatar da an murƙushe ƙungiyar Hamas har a birnin Rafa, ta yadda za a kare farar hula, kuma ba a daƙile hanyar kai agajin jinƙai ba, da kuma ƙarfafa tsaron Isra'ila baki ɗaya. Haka kuma, Blinken zai je Masar a ƙoƙarinsa na ganin an kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Hamas da aka kwashe watanni 6 ana yi, wanda har yanzu haƙa bata cimma ruwa ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai yi wa jami'an Isra'ila bayani game da tattaunawar da ya yi da shugabannin ƙasashen Larabawa. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai jiya Laraba ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu su biyar a wani yanki mai masana'antu a birnin Kharkiv da ke arewacin Ukraine, a cewar hukumomin yankin. Fashewar makamin ta kuma haddasa gagarumar magobara a wata cibiyar buga littattafai a birnin na biyu mafi girma da ke Ukraine. Yankin Kharkiv mai makwabtaka da Rasha daga arewa yana kuma kusa da fagen daga. Ya sha fuskantar hare-hare da yawa a tsawon shekaru biyan da Rasha ta kwashe tana mamayar Ukraine. Bisa ga wasu bayanan farko da muka samu, makami mai linzami ne ya kai harin. Wuta ta ci gaba da ci a wurin, a cewar gwamnan yankin Ole Sinehubov ta gidan talabijin ɗin ƙasar. Shugaban sashen bincike a rundunar 'yan sandan yankin Serhii Bolvinov ya ce harin ya kuma shafi wata masana'antar kayan katako da fenti. A jiya Laraba, Amurka ta faɗi cewa tana kwashe ƙarin Amurkawa daga Haiti a daidai lokacin da ƙasar da ke yankin Karibiya mai fama da talauci ke fuskantar tashin hankali. Amurka ta yi shattar jiragen sama masu saukar ungulu da ke kwaso Amurkawa daga Port-au-Prince babban birnin ƙasar Haiti, wanda ƙungiyoyin mayaƙa suka kusan mamayewa zuwa makwabciyar ta Jamhuriyar Dominican, a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Vedant Patel. Haiti da Jamhuriyar Dominican kowannensu na zaman rabin tsibirin Hispaniola da ke yankin Karibiya. Muna son ran waɗannan jiragen za su yi tafiye-tafiye sosai a ƙoƙarin kwaso Amurkawa da yawa, a cewar Patel ga manema labarai. Sai dai bai bayyana lokutan da jiragen za su yi aiki ba, ko kuma adadin Amurkawan da ake sa ran za su bar Haiti, inda ya bayyana damuwa game da harkokin tsaro. Daga baya, ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta duba ta ga ko za ta tura ƙarin jiragen a cikin kwanaki masu zuwa, a cewar shi. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, nan ba da jimawa ba, Maryam za ta dawo da karanto mana sauran labaran. Amma dai yanzu za mu bude taskar rahotanninmu daga jihar Niger, Najeriya, inda tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar ya yi tsokaci a game da kisan gillar da aka yi wa wasu sojojin ƙasar a garin Okuama da ke ƙaramar hukumar Ogeli a jihar Delta a kudancin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, gare ka.
Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya Janaral Abdulsalam Abubakar ya yi Allah wadai da kisan gillar da aka yi ma wasu sojojin Najeriya 17 a jihar Delta da ke kudancin ƙasar. General Abdulsalam Abubakar, wanda shi ne shugaban cibiyar wanzar da zaman lafiya a Najeriya, ya ce lamarin kisan sojojin abin takaici ne, bisa la'akari da yadda jami'an tsaron Najeriya ke iya ƙoƙarinsu wajen tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'umma.
To, subhanallahi, Allah da ya kawo sauƙin waɗannan abubuwa. Gwamnati da sojoji da su 'yan sanda da dai masu tsaronmu suna iyakacin ƙoƙarinsu. Abin takaici yadda aka kama sojoji, sun je su taimako, ana wani rikici a ce an kama su an kashe su. Wannan wani irin rashin imani ne. Ina fata jama'a duka za mu sake yin tunani mu kawo zaman lafiya a ƙasarmu. Babu fa wanda zai kawo zaman lafiya sai mu. Sabili da haka, ina fata a cikin wannan alfarman wata, Allah Ubangiji ya taɓa zukatan mutanenmu da duka jama'an duniya samu zaman lafiya.
General Abdulsalam Abubakar, wanda yake zantawa da manema labarai albarkacin wannan wata na Ramadan, ya ce a gaskiyar lamari 'yan Najeriya na cikin wani hali na tsadar rayuwa, a saboda haka ya buƙaci masu hali da su taimakawa na ƙasa.
To, halin yanzu a Najeriya mun shiga cikin wani halin ƙaƙa muke, ga yunwa, ga talauci. To, ya kamata masu hannu da shuni su taimaka ma talakawa, a taimaka masu wurin abinci da kuma abubuwan da za su samu sayayyan wasu abubuwa. Lokaci ne muna cikin halin ƙaƙani kai, ga wasu 'yan ta'adda sun zo ba gaira, ba dalili, ba tausayi, ba imani, 'yan yara ƙanana jiya ɗauke su daga makaranta. Don Allah da Annabi, mai mutum me yake so a duniya?
Ko da yake bai wani dogon sharhi ba game da kin buɗe bodar Najeriya da jamhuriyar ƙasar Nijar da hukumomin ƙasar Nijar suka ƙi, amma dai ya nuna buƙatar ganin an yi abin da zai taimaka wa talakawan ƙasashen guda biyu.
To, ya dai kamata a duba tunani, a sa jama'a a zuciya abin da zai taimaka ma talakawa. Ya kamata a yi abin da ya kamata.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To, a gaida na Batsari da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da kashin labaran duniya na biyu.
Jami'an hukumar ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a jiya Laraba cewa Kusan shekara guda da fara yakin basasar Sudan, kimanin mutane miliyan 18 na fuskantar kalubalen karancin abinci, kuma dubban yara na tattare da hadarin mutuwa sakamakon rashin abinci mai gina jiki. Maurizio Martina, mataimakin darakta janar na hukumar abinci da aikin noma ta FAO, ya shaidawa a taron kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya halin da ake ciki, inda ya ce yankunan da ke fama da rikici su ne suka fi yawan mutanen da ke fuskantar karancin abinci. Kusan yara 730 ne ake hasashen za su fuskanci matsanancin rashin abinci mai gina jiki, ciki har da yara sama da 240 a Darfur, inda fadan ya fi tsanani. Abokan hulɗarmu a fannin aikin jin kai sun kiyasta cewa a cikin makonni ko watanni masu zuwa, ta yiwu kimanin yara 222 su mutu a yankin saboda rashin abinci mai gina jiki, a cewar Adam Warsuno, daraktar fannin gudanar da ayyuka a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai, wanda ake kira OCHA a takaici. Ta ce a wani bincike da kungiyar agaji ta MSF ta yi a kwanan nan, ya tabbatar da cewa yaro ɗaya na mutuwa cikin sa'o'i biyu saboda rashin abinci mai gina jiki a sansanin 'yan gudun hijirar Zamzam da ke arewacin Darfur. A wannan watan na Ramadan, yayin da musulmai a faɗin Amurka ke azumi da addu'o'i, da yawansu na bayar da gudunmuwa ga ƙungiyoyin agaji da ke taimakawa a Gaza da sauran wasu wurare da ke da buƙata. Amma mafi yawan sadaka da gudunmuwar da suke bayarwa a cikin Amurka ake amfani da su don taimakawa da abubuwa kamar yaƙi da talauci da inganta kiwon lafiya. Ɗaya daga cikin tunanin da mutane ke da shi game da musulman Amurkawa shi ne suna tura dukkan kuɗaɗensu ƙasashen waje, a cewar Sharik Sadiki, daraktan cibiyar tallafawa musulmai a jami'ar Indiana. Sadiki ya ce a haƙiƙanin gaskiya kashi 85 cikin 100 na kimanin dala biliyan 4.3 da Amurkawa musulmai ke bayarwa a duk shekara a Amurka ake amfani da su, yayin da kashi 50 cikin 100 ke zuwa ga ƙungiyoyin musulmai, kusan kashi 40 cikin 100 kuma ga ƙungiyoyin da ba na musulmai ba.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Kuma har yanzu muna Najeriya, inda gwamnatin kasar ta ayyana mawallafin jaridar Desert Herald tukurmamu a jerin mutanen da take tuhuma da ɗaukar nauyin ta'addanci a Najeriya. Mamu, wanda sunansa ya yi fito a jerin mutum 15 da aka zayyana da alaka da 'yan ta'adda na hannun rundunar tsaron DSS tun shekarar 2022, yayin da aka kama shi kan hanyar tafiya umra. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Alkaya na da cigaban labarin.
Tukurmamu, wanda ya fice a mai shiga tsakani don sako waɗanda 'yan ta'adda suka sace a harin jirgin ƙasa tsakanin Abuja da Kaduna a 2022, ya samu zargin miƙa miyagun dala 200,000 a matsayin neman fansar waɗanda a lokacin aka yi awon gaba da su bayan bindige kimanin mutum 50, ciki da sani kofar mata, wanda aka ba da labarin ya yi alwashin dama duron da ya gamu da 'yan ta'adda, to ba zai bi su ba sai dai su kashe shi. Zainab Mamu, wacce ya ce ga Tukurmamu, ta ce ta yi asarar rubuta jarabawar ƙarshe ta aikin likita a jami'ar Mast ta kimiyya da fasaha da ke Masar lokacin da labarin sabuwar tuhumar da ake yi mahaifinsu ta bayyana.
Dan Allah, President Bola Ahmed Tinubu da Vice President Kashim Shettima da kowa da malamai su shiga wannan magana, mu ba ma cewa muke yi a sake shi scot free ba, a yi grantin in shi administrative bill ya je ya nemi lafiya, because wallahi ba shi da lafiya, ya so a ci gaba da kesa.
A tunaninku da ba shi da laifi ne gabaɗaya, ko kuma akwai dai shi ma kamar yayi kuskure kuke gani?
Gaskiya bai yi kuskure ba. In za a ce yayi kuskure, to sai dai idan kuskure ne taimako. Idan taimako kuskure ne, to shine kuskuren da za a ce yayi. Amma gaskiya bai yi laifi ba. A yayin da mu muka san shi, abin da ma ba ma shi ya shafa ba, wani ya shafa shi ne, sai ya ga abin da yayi, ya samu ya ga mutum ya fita daga halin da yake ciki.
Shararren mai sharhi mazaunin Kaduna, wanda ke da masaniya kan lamuran kama tukurmamu, wato Malam Mahadi Shehu, ya ce lokaci ya wuce kimar da ya dace kammala irin wannan binciken?
Yau dai kusan shekara biyu da wani abu da kama tukurma mu. Lokacin da aka kama shi ba irin labarin da ba a bada ba daga sashen jami'an tsaro da kuma sashen gwamnatin tarayya. Har ta kai ga an daina magana sa gaba da. Ta kai ga an daina kai su kotu gaba da. Ni ina ce wanda aka fara shekara biyu da shi da sauran mutanen nan goma sha da aka ce suna da harka da ƴan ta'adda. Ai shekara biyu ya isa a gama bincike ko take musu hukunci ba hukunci na kafafen watsa labarai ba ba hukunci na yanar gizo-gizo ba ba hukunci na wani ya zuga wani ba.
Yanzu a tuna lokacin da lamarin ya auku tsohuwar gwamnatin Buhari ta kafa kwamitin mutum bakwai don karɓo waɗanda ke dajin. Mun zanta da sakataren kwamitin a lokacin Farfesa Usman Yusuf wanda ya ce ko da an ba da kuɗi su dai sun shawo kan barayi ne suka sako sauran mutane marasa galihu da ba su da abin ba da fansa.
Aljihunmu muka aika ma families din dan ai ce fa nan sallah. Many of the families ina suka samu ko 50,000 balle wani hundreds of millions. So muka ce gaskiya dai mu ba za mu shiga ba wanda ba zai iya biya ba mu we will make sure cewa gaskiya mun ga yadda za a yi convincing mutanen nan don Allah su sako su. That was our goal gaskiya.
Sanarwar ta gwamnati daga hukumar bayanan sirri na hada-hadar kuɗi NFIU ta ce ma muna daga cikin mutum tara da kuma wasu masu kamfanonin canji shida. Da ke ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci musamman ma Boko Haram da ISWAP. Rasulwa da Maili Kaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida El Hikaya, to kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka ba roki ka don ka hoyi ba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin ci gaba ko kuma akasin haka da aka samu a fannoni daban-daban na rayuwar mata a kasashen duniya yayin da ake ƙara haska fitila kan harkokin mata a wannan watan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin nazarin gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban al'umma. Sai dai za a bi mu bashin ci gaban wannan mukalar ganin ƙalubalen da ake fuskanta kan harkokin tsaro a Najeriya. Bayan sace ɗalibai da waɗansu jami'ai kusan 300 a makarantar LEA ta Kuriga da ke jihar Kaduna, kana kuma kwanaki biyu da suka shige aka ƙara satar waɗansu mutane 87 bisa ga rahotanni. Shekaru 10 bayan garkuwa da 'yan matan sakandaren Chibok 274. Taka shirin domin iyali ya karɓi bakoncin Brigadier Janar Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawon sojan ƙasa na Najeriya da Madam Tasin Digata, wata wadda aka yi garkuwa da ita har sau uku. Madam Tasi ta fara da bayyana abin da ta lura da shi kan wannan lamarin.
Abu kaɗan da zan iya fara faɗa shi ne na je tare da su daji ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kuma mun hira da su a dajin waɗansu ana magana da su ko da ana dukan mutum da ana ɗan magana. A cikin magana da muka yi nake tambayarsu ya aka yi ina suka ce su talauci da wahala da kuma yanda suka samu kansu ne ya kawo su ga wannan sun ce yunwa ya musu yawa. Amma ɗaya daga cikinsu wanda na san ya yi karatu ma da makaranta abinda ya ce min shi ne waɗansu Fulani ne daban suka yi musu sace-sacen shanu ba su da komai babansu ya mutu don haka shi a matsayin babban yaro ya kamata ya yi wani abu ya taimaki ƴan uwanshi tunda babansu ya nuna musu hanyar makaranta don haka shi zai shiga kidnapping aka introduce shi cewa wata sabuwar business hanyar samun kuɗi shi ne ya shiga kuma domin ya samu ya biya bukatu. To abinda na samu fesan daga waɗanda suka yi garkuwa da ni.
To General Kuka ce ka kaji bayanin nata a lokutan baya lokacin da aka fara waɗannan hare-haren kungiyar Boko Haram din nan ɗaya daga cikin hujjojin da ake bayarwa na samun musamman matasa suna shiga irin waɗannan ayyuka shine talauci. Kaji bayanin nata.
Eh na kaji kwarai da gaske kuma dalilan da ta bayar yana kan hanya ko da yake ɗaya ne daga cikin dalilai da suka kawo wannan munar tabiya da ko sana'a ma za a ce. Ba dan komai ba akwai dalilai da dama da ake garkuwa da mutane. Amma galibi haka ta si samun nasaba ne a wuraren da ake rikici. Akwai dalilai na siyasa, akwai dalilai na tattalin arziki da dai makamantansu. Misali, in kika yi la'akari tun fil a lokacin da wannan bangare na kudu maso kudu wato Niger Delta suka sami nasu rikici an yi garkuwa da mutane. Akwai kuma wanda ya jibanci kamar addini. Misali, arewa maso gabas lokacin da Boko Haram ta rika garkuwa da mutane musamman ma abinda ya faru kusan shekara goma da suka wuce da aka sace ƴan matan secondary ta garin Chibok kusan su 200 da ɗan kai. So sannan idan ka kullo arewa maso yamma dalilan su ma suna da dama. Shi bai jibanci, ya jibanci addini bai jibanta ba, amma abin ya samo asali da rikici da aka samu tsakanin galibi makiyaya da kuma manoma wanda galibin su Hausawa ne da Fulani suka fi yawa. To sai ya kasance saboda ba a yi matuƙa hanci ba har wankin gula ya kai mu dare ba dan kuma ba mutane suka rika ɗaukar doka a kansu. Misali, da idan aka zo aka yi banna a gonar mutum za a yi kiyashi hukuma za ta yi a biya diya daga nan a sasanta. Sai ya kasance ba ma haka ba, su kansu manoman sun je suna muna nama makiyayan wata sa su kwace masu dabbobi su yi masu ɓanna. Su kuma sukan ba da goron gayyata su ɗauki fansa. To abin har ya kai ga kamarin da ya kai ga haka. Baya ga wannan kuma za a yi la'akari da cewar galibin kuma wasu wurare akwai ma'adinai da aka albarkatun da suke ƙarƙashin ƙasa. Yanzu wasu masu kuɗi ma sun yi amfani da wannan damar aka ta da wasu mutane. To kuma su waɗanda ake sa suna wannan aikin suka ga cewar ai sana'a a ce ma garkuwa da mutane. Amma abin da ya yi da za a yi la'akari da shi cewar shi duk sanda kaga tsohon banza to yaron banza ne ya girma. Galibi waɗanda suke waɗannan aiki na ta'addanci na garkuwa da mutane ba su da dalilin da za su yi haka. Duk da akwai dumamar yanayi da ya sa wurin noma da kuma mutane manoma sun abin nan ɗin labubbuka da sauransu. Abin da ya sa na ce haka shi ne, maimakon garkuwa da mutane a fansa ka sami kuɗi ka je ka koma wata sana'a, dama can ba wata sana'a suke su ba. Galibin shugabanninsu ka kaf idan ka dula akare da tarihinsu za ka gane cewar dukkansu gagararru ne tun suna ƙananan yara. Aka bar su tun daga iyaye har hukuma har suka kai kamarin da suka kai. Sannan sai bugu da ƙari, kamar yadda ne bayani, akwai rikici da ya faru a wasu sassa na Afirka. Misali, ƙasar Libya da Mali, yanzu kuma ga Sudan akwai makamai da dama, kuma Najeriya tana da arziki. Nan ne makaman suka tso suka samu shiga hannun mutane. To da waɗanda suke sata shanu sai suka ga an yi garkuwa da mutum an biya miliyan, to don me yasa zaka ɗauki saniya da ko 500 wata kai ba? To kin ga waɗannan abubuwan su suka taru suka yi tasiri. Sannan bugu da ƙari da ake cewa talauci ne da rashin aikin yi, maganan nan da ake yi ina ganin Najeriya tana da mutanen da suka fi kowa talauci. Kuma cikin waɗanda suka yi talaucin nan galibin su akwai waɗanda ma ba su da abincin da za su sha a za su ci, amma ba su shiga wannan ta'addanci ba. Kuma galibin waɗanda ake musgunawa mutane ne waɗanda ba su ji ba su gani ba, su kansu ta kansu suke. Misali, ƙauyuka da zarar yau aka yi garkuwa da mutum koda guda ɗaya ne aka ce a kawo miliyan ɗaya ko biyu an ta gayyara wannan ƙauyen saboda an waye gari, mata har kayan ɗakin suke sayarwa, ana sai da gonaki ana komai. Kuma ni har yanzu ban ga wani wanda ya yi garkuwa da mutum ba, ko kuma wani ɓarawo da ya ce ya sami jari
ya yi garkuwa bare ya koma wata sana'a. To kin gani ba dalili bane a ce wai saboda babu ta sa suke wannan. Duk da dai yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da suka taru suka tasiri saboda hakikanin gaskiya ba aikin yi mutane suna cikin mawuyacin hali. Sai dai kawai akwai waɗanda suke taimaka ma su waɗannan masu garkuwa da mutane, wato waɗanda a turanci ake ce ma informant.
Wato bari in koma kan tasi don ka taɓo wani abin da ta taɓa bayyanawa kwanan baya kamar yadda ta bayyana su an sace ta har sau uku. Daga cikin bayanin da kika yi madam tasi akwai batun da shi janar ya taɓo din nan cewa akwai waɗanda suke sanar da mutanen nan.
Haka aka yi domin ko da muke daji sai da suka ce min ai waɗansu ne suka ba da ku. Don haka akwai wannan da ake ce da su informant su ma suna yi domin su samu kudin har yanzu maganan ko kishin wani ake wani abu dai da ya sa informant duniyan namu ne ya biya lalace haka da mutane da kuke zama da su a wuri daya wata kila ma ka taimake su sosai amma su ne za su zama masu ba da suranka a ce a ji a dauki wace wannan su ne informant din.
To Allah ba mu wadatar zuci da mutunta juna. Abinda lokaci ya ba mu damar ka muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji dalilan da ya sa janar kuka sheka yake ganin wannan lamari ke ƙara kamari da kuma matakan da za a yi dauka na dakile shi. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Brigadier Janar Sani Usman Kuka Sheka da Madam Tasin Digata sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. Masu iya magana suka ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Zaman lafiya kuma ya fi dukiya. Kai ma kana da gudunmuwa da zaka iya badawa ga shawo kan wannan lamari a inda kake. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadi.
To kai da alheri Abdu. Albarkacin wannan wata na Ramadana kuma ga Malam Bashir Dahir Bauchi da sakon Ramadana.
Sunana Bashir Shakkar Usman Bauchi. Bare akwai haƙƙi sosai Al-Qur'ani ya jeranta haƙƙin makwabta hawa uku. Akwai makwabcinka musulmi kuma danginka shine mai haƙƙi uku. Akwai dangin makwabtaka, dangin musulunci, dangin dangantaka na jini. Makwabci mai haƙƙi bi ke bin wannan. Dai musulmi ne, danginka ne ba dan uwanka na jini ba, wannan haƙƙin sa biyu kenan. Dole ka kiyaye masa wannan haƙoƙi nasa guda biyu. Akwai makwabci mai haƙƙi da makwabcinka ne ba musulmi bane ba danginka, dole ka kiyaye masa haƙƙin sa. In wani ya kawo masa hari kai ya kawo hari ku tashi ku kare tare, ba za ka bari wani ya taɓa lafiyar sa ba. Barandara kuma ce a haɗa baki da kai a kashe shi ba zai yi ba. A taɓa shi ma kana nan kai laifi in dai baka kare shi ba a musulunci. To muna tsammanin su ma kiristoci ba za su rasa irin wannan koyarwa ba, tunda an ce su maƙiyansu ma masu yaƙansu su zo su barantana kuma masoya. Shi yasa kamar yadda nake faɗi cewa idan da kowane bangare zai ɗabbaka koyarwansa, mu addininmu na zaman lafiya su addininsu na tausayi, mai tausayi zai zauna da kowa ma tunda har maƙiyansa yana su barantana kuma masoyinsa. Me yasa sunan ƴaƴansa suna Annabi Isa alayhi salam. Mai zaman lafiya zai zauna da kowa lafiya barantana kuma Kirista wanda yake mai addinin tausayi. A rage rera waƙan a aikata aikace, ma'ana a rage biya sakonin da baka aikata aikace, to da Najeriya ta zauna lafiya. Mu a bangaren mu na musulmi addininmu na zaman lafiya ne, dole in kira mu ma cewa mu ɗabbaka aikace mu zauna lafiya da juna. Na san su ma bangaren su suna da waɗanda ba sa addiyarin wannan sakonni, amma abin da ya kamata mu gaya wa juna kenan, addini ba shine matsalan mu. A addini ba shine matsalan Najeriya ba. Masu amfani da addini don cimma manufa ta son zuciya su ne matsalan mu. Masu amfani da addini don cimma manufa su ne muke da matsala, ba wai addinan ne kansu matsala ba. Addinan ba su buƙatar wani gyaran fuska. Yadda Allah ya yi ko su haka ya kamata mu ɗabbaka su. A masu amfani da su wajen cimma son zuciya su ne matsalan mu.
Madalla, wannan ne ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To Aisha, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa ƙasar Saudiya a jiya Laraba, wuri na farko da ya yada zango a yankin gabas ta tsakiya a wani ƙoƙarin ganin an cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da Hamas. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a jiya Laraba ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu biyar a Kharkiv, a cewar hukumomin yankin. Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa tana kwashe ƙarin Amurkawa daga Haiti.
Masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yanzu. Amma zuwa can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 agogon GMT da Ghana kenan. Za a iya sake sauraron maimacin wannan shirin. yanzu a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ya kuma bada umarni sai kuma injiniya mu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu take muku sallama ma'assalam.